يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala ba mu dama da iko na halartar wannan masallaci mai albarka Ahmad ibn Hanbal muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan zama da zamu yi abinda zamu gabatar Allah ya tabbatar da harshen mu akan daidai Allah ya sa abinda zamu ambata ya amfane mu duniyan mu da lahirarmu abinda nake so na ja hankalin ƴan uwa akai shine game da abinda ya shafi sa'adatul abd fi dunya wal akhirah yadda sa'adar bawa walwalar bawa nasarar bawa ribar da bawa zai samu daga nan rayuwar duniya zuwa ranar gobe kiyama babu wani abu mafi alkhairi ga rayuwar dan adam a tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye mishi rayuwarsa a kai babu mafi alkhairin al'amari gare shi kamar yayi faɗi tashi wajen samun kyakkyawar rayuwa a nan duniya da kuma kyakkyawar rayuwa bayan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mafi alkhairin abinda mutum zai nema a wannan rayuwa shine as-sa'ada walwala nishadi kwanciyan hankali da zaman lafiya waɗannan al'amura da muka ambata al'umma sun fantsama a cikin rayuwa kowa yana faɗi tashi ta yaya zai samu sa'ada a rayuwa idan ka ga mutum ya bude shago yana so ya samu sauki ne a rayuwa. Idan ka ga mutum ya share gona zai yi noma yana so ne ya samu sauki a rayuwa. Idan ka ga mutum na faɗi tashin neman aiki duka yana so ne ya samu sauki a cikin rayuwa. A ɗabi'ar ɗan Adam yakan yi faɗi tashi domin ya ga ya samu walwala a cikin rayuwarsa, ya samu farin ciki, ya samu kwanciyar hankali, ya samu biyan bukatu daidai gwargwado a nan rayuwar duniya. Dukkan waɗannan ababa da muka ambata akwai tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ma bayi wadda ta waɗannan hanyoyi ake riskan dukkan ababen da muka ambata nan. Ba wayo yake sa mutum ya samu sa'ada a rayuwa ba, ba dabara ce take sa mutum ya samu sa'ada a rayuwa ba, tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ma bayi wadda ta wannan tsarin kadai bayi za su samu walwala a cikin rayuwarsu. Idan kana so ka gane misalin rayuwar duniya da kuma yadda ake riskan kowane irin sa'ada a rayuwar duniya, shine ka ɗauki misali da mashin ko mota ko jirgin sama ko duk abinda za ka iya tuno shi a matsayin misali. Idan muka ce misali mota, babu yadda za a yi ka mori mota ko ka amfani mota matukar baka ɗauki shawarwarin kamfanin da suka yi mota ba. Akwai adadin lokaci da ake bukata na karewa ko lalacewan bakin mai a mota wadda ake bukata idan ya kai wannan lokaci ka canza. Idan zai kai wannan lokaci ko wannan adadi kuma ba za ka canza ba, to ƙarshe ba za ka samu kwanciyar hankali da motarka ba. Akwai lokacin da bakin mai ke karewa ko ya lalace a mashin wadda a daidai wannan lokaci ake bukata a canza. Idan ka ce kai wannan bai dame ka ba, za ka yi ta hawa abin hawanka ne, to ƙarshe ba za ka more shi ba. Idan aka ce ka duba lafiyar mota lokacin da ta samu matsala, ka ce wannan ba damuwarka ba ce, ba za ka amfane ta ba. Ba gaskiya ba ne mu yarda a tsarin duniya haka rayuwa take gudana, kuma idan ba mu yi haka ba, ba za mu amfani abin da muka sa a gaba ba, sannan mu ɗauka ita rayuwar wadda ya yi ta, shi kuma za mu sha kaɗa duk ƙa'idodin da ya ba mu na rayuwa, kuma mu ce za mu amfani rayuwa. Wannan ba gaskiya ba ne 'yan'uwana. Idan noma kana bukatar shawarwarin malamin gona lokacin da ake bukatar taki a lokacin ake sa taki, idan wannan lokaci ya wuce ba a sa taki ba, sai a samu tawaya lokacin da ya kamata a yi feshi a lokacin ake feshe gona, lokacin da ake bukatar noma a lokacin ake yin noma. Idan aka makara lokacin da gona take bukatar noma ba a mata noma ba, ƙarshe a samu tawaya cikin amfanin da za a samu. ƴan uwana masu albarka, idan mun yarda cewa rayuwar duniya da ababen da mu muka tsara su a rayuwa a bisa wannan tsari suke gudana, cewa sai mun kiyaye waɗannan tsare-tsare kafin mu amfani duk abin da muke so mu amfana a rayuwa, to ba gaskiya ba ne ka ɗauka duniya a yadda ka ganta da faɗinta, a yadda ka ganta a tsare, ka ɗauka cewa ita kuma za ka rayu a cikinta, amma ba ka buƙatar mahaliccinta wadda ya tsara ta ya maka bayani a kanta, kai za ka yi da kanka. Wannan ka yaudari kanka ne, baka ɗauki hanyar da za ka zauna lafiya a cikin rayuwa. Yadda ka ga duniyan nan take, haka annabi Adam alaihi salatu wassalam ya ga duniya. A cikin halittun Allah, annabi Adam alaihi salatu wassalam shi ne halitta na ƙarshe. Allah ya fara halitta ranar Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a da La'asar Lis. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka halicci annabi Adam. Duk abin da ka gani a duniya idan kaza ce ta riga dan adam zuwa duniya sai da aka sanya kaza kafin aka kawo dan adam wannan duniyar idan ka dauka cewa ba ka bukata wanda yayi ta ya shimfida ta ya halicce ka ya maka bayani akan yadda za ka gudanar da rayuwa to babu yadda za a yi kuma ka yi rayuwar rayuwar kuma ka samu walwala da ake fata a samu a cikin rayuwa malamai suka ce ababa guda uku manya-manya ko guda hudu ake bukata kowane dan adam ya samu a bisa ilimi ya fahimta kafin ya iya samu kowace irin sa'ada a nan rayuwar duniya da kuma wacce ake samu a gaba ga Allah bayan an koma zuwa ga Allah Allah ya samu dace da haduwa da Allah abu na farko malamai suka ce wajibi ne dukkan dan adam kafin ya amfani rayuwarsa kafin ya samu sa'ada a rayuwarsa kafin ya samu kowane irin walwala da budin zuciya abu na farko shine ya san waye shi jama'a mun fahimta idan baka san wanda yayi ka ba ba za ka iya fahimtar kanka ba babu yadda za a yi kai ka fahimci kanka baka san waye ka ba jama'a mun fahimta idan kana so ka dauki misali daga kowane irin abu da tunaninka ya kawo maka a matsayin misali babu yadda za a yi wani da ya samar da wani abu wanda ya samar da abun a ce kuma ba a bukatar abinda zai faɗa kan abin da ya samar din sannan kuma abin da aka samar din ya iya fahimtar kansa jama'a mun fahimta ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka malamai suka ce idan kana so ka samu sa'ada a rayuwa ka samu kwanciyar hankali a rayuwa ka samu biyan bukata a rayuwa ka samu natsuwa da hangen abin da zai je ya dawo a rayuwa to abu na farko ka fara sanin mahalicin rayuwa jama'a mun fahimta idan kana so ka gane wannan misali Alhaji shine in kana so ka zauna lafiya ran da ka sayi mota sabuwa Honda sabuwa in kana so ka zauna lafiya da motar ka yi kokari a garin ka gano kwararrun makanikan Honda jama'a mun gani saboda wata ran za ta taso wata kinta taso kana tsakanin Bauchi da alkaliri kuma baka san wane ne makanikin ta a cikin gari ba idan kana son zaman lafiya idan ka sayi mota duk adar motan abu na farko shine ka yi kokari ka san waye kwararrun makanikan ta kwararrun makanikan ya zan kana da numban su a hannunka jama'a mun fahimta wannan zai baka saukin zama lafiya da motar ɗan uwa mun fahimta amma idan ka ce babu ruwanka da masu mota babu ruwanka da makanikan mota babu ruwanka da duk wanda ke da alaka da ilimi game da motar to wata ran zaka kwanci ki wannan gaskiya ce haka rayuwa ce idan ka je ka share gona kamar yadda muka bada misali ka yi kokari ya zam kana da numban waya ko wata alaka da wani malamin gona hakan zai taimake ka babu yadda za a yi wani ya iya fahimtar rayuwa ya ribaci rayuwa ya samu alkhairan da suke rayuwa dole har sai ya kyautata alaka da mahalicin rayuwa dole har sai ya san wane ne shi ya halicce shi sannan wane ne ya tsara wannan rayuwa da yake gudana a cikin ta dukan mu yadda muke rayuwa ba mu muka samar mu kanmu tsarin rayuwa ba idan ka ga mutum a zaune a anguwan nan yanayin ne ya kawo shi anguwar inda za a bashi dama a ce ya faɗi abin da yake so a rayuwa wata kila ba a nan zai zauna ba yanayin rayuwa ne ya ajiye shi a nan idan ka ga mutum a cikin gida a zaune yanayi ne ya sa ya zauna a gidan inda za a bashi dama a ce ya faɗi irin gidan da yake so ya zauna watakin ba irin wannan gida da yanzu yake ciki watakin da ba a cikin wannan gidan yake rayuwa ba haka ne ko to idan waɗannan tsare-tsare duka mun yadda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsara wa bayi, kuma shi yake gudanar da wannan rayuwa ta bayi. To ashe jama'a, yana daga cikin samun cikakkiyar kamala shine sanin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi ya halice mu, shi ya samar mana da wannan rayuwa da muke gudanar da komai a cikinta, wanda duk abin da ya taso mana a rayuwan kuma wajensa ake komawa domin a samu warwara. Ana sanin Allah ne ta hanyar da Allah ya sanar da kansa, ta hanyar da manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma bayi bayani game da Allah. Ana sanin Allah ta hanyar sunayen Allah mafiya kyawu da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala mafiya ɗaukaka. Allah ya yi bayani a kansa game da sifofinsa, game da halittunsa, game da tsare-tsare da ya tsara ma bayinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da Allah subhanahu wa ta'ala domin bayi su san wane ne mahaliccinsu. Ayoyi na Alkur'ani waɗanda suke ɗauke da bayanai akan tauhidi, mafi yawansu duka suna bayani ne akan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hakkokin Allah, wanda yake banta da su, wanda ya zama wajibi bayi su kaɗaita shi da waɗannan hakkoki na shi. Abu na biyu, malamai suka ce yana daga cikin sanin Allah shine ka san yaya Allah yake gudanar da al'amuransa, sunnoninsa yadda suke gudana akan bayinsa. Akwai tsare-tsare da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora bayi a kai. Sanin Allah shi zai baka dama ka fahimci wannan tsari baya canzawa. Tsari ne Allah ya ba ma bayi, a haka bayi za su gudanar da rayuwarsu. Idan mace mutum ta samu juna biyu, to ko ba ta haihu ba, kai ka san ɗan adam za ta haifa, ba za ta haifi tunkiya ba, ba za ta haifi akuya ba, ba kuma don hakan ba zai yiwu abun Allah ba ne. In yana so ya yiwu, zai yiwu. Amma dai wannan shi ne tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora aihuwa a kansa. Jama'a, mun fahimta? Idan kaga tunkiya da juna biyu za ta haifi jinsinta ne, ko tunkiya ko rago, amma ba za ta haifi akuya ba. Ba kuma don Allah ba zai iya yin haka ba ne, sai dai ba akan wannan tsarin ya ɗora ba. Ya ɗora tsarin ne akan tunkiya ta haifi tunkiya ko rago, akuya ita ma ta haifi jinsinta, mutum shi ma ya haifi jinsinsa, saniya ita ma ta haifi jinsinta. In kuwa mun fahimta? To yana daga cikin hanyar samun kyakkyawar sa'ada a cikin rayuwa shine mu fahimci asalin akan wani tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mu. Jama'a, mun fahimta? Idan duk mun fahimci wannan shimfiɗa da muka gabatar a baya, to zai ba mu dama, zai haskaka mana mu fahimci tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala mu ya ɗora mu a kai, wadda za mu iya ribatan dukkan alkhairin da rayuwa take ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa mu bayansa. ‘Yan uwana, yana daga cikin tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mu a kai mu bayi mu gudanar da rayuwarmu, shine rayuwar ta dace, rayuwar ta dace da tsari na addini. Jama'a, mun fahimta? Rayuwarmu ta dace da tsari na addini. Ɗaukan wannan matsayi shine mataki na farko ka samu kowane irin sauki a rayuwa. Jama'a, mun fahimta? Yana daga cikin abu na farko da ya zama wajibi mu sani kafin mu fara amfanar rayuwa ko ribatar dukkan alkhairi da Allah ya sanya a cikin rayuwa, shine tsarin rayuwarmu, tsarin rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora ka ne akan tsarin addini. Jama'an mun fahimta? Structure da Allah ya kirkire ka akai, tsarin da Allah ya tsora ka akai, tsari ne na tauhidi da kuma da'a. Tsari ne na tauhidi da kuma da'a. Daga lokacin da ka fita daga wannan tsari na tauhidi, daga lokacin da ka fita daga wannan tsari na da'a, to kaman ka fidda kanka ne a ɗabi'ar da Allah ya halicce ka. In kuwa mun fahimta? Idan zan ba mu misali, yana daga cikin tsari da Allah ya halicci ɗan adam a kai shine ɗan adam zai yi walwala ne a cikin haske. Jama'a mun fahimta? Idan ka ji mutane suna hira, suna taɗi, suna wasa, ana dariya, to za ka samu a cikin haske ne. In a cikin duhu ne, jikinsu ba zai sake ya karɓi wannan yanayin ba. Jama'a mun fahimta? Inda za a ce yadda muke gabatar da wannan muhabaran, a kashe wutan masallaci, a kashe ko'ina, a kule ƙofofi, duhu ya cika, za mu ji daɗin gabatarwa da kuma sauraro? To ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da mutum a kai shi ne zai gudanar da walwala ne, zai samu wato nishaɗi ne a cikin rayuwa lokacin da yake cikin haske, ba lokacin da yake cikin duhu ba, wajen gudanar da mu'amalarsa a cikin rayuwa a tsakanin al'umma. Jama'a muna fahimta? To a wannan tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora bayi shi ne akan tsari na addini. Idan dai mutum yana so ya amfani rayuwa, ya ji daɗin rayuwa, ya gudanar da rayuwa akan tsarin da zai amfane shi, to dole sai ya kwatantu, sai ya siffantu da addini. Jama'a mun fahimta? Wannan Alkur'ani, sunna na Annabi sallallahu alaihi wasallam, dole mutum har sai ya hau kan wannan structure din kafin rayuwarsa ta bada sakamakon da ake bukata. Shi yasa wani sahabi, wani tabi'i ya tambayi na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ɗabi'un Annabi, game da halayen Annabi, sai yake ce mata kana khuluquhul Qur'an, ɗabi'un Annabi, halayen Annabi yake mata Al-Qur'ani kawai. Jama'a mun fahimta? Me halayensa, me ɗabi'unsa? Tace kai baka karanta Al-Qur'ani ne? Yace ina karanta Al-Qur'ani. Sai tace mishi to yadda kaga Al-Qur'ani haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam. Wannan yasa Annabi sai ya fi kowa budin zuciya, Annabi sai ya fi kowa samun gamsuwa da kuma kyautatuwar alaka tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala. In kuwa mun fahimta? Fa atim wata haka liddini hanifan fitratan lahi allati fatara an-nasa alaiha sai ce la tabdila li khalqillah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa akil wajhaka liddini hanifa, ka tsaida fiskar kacar akan wannan miƙaƙƙen addini, miƙaƙƙen addini da ya karkata zuwa ga tauhidi, ya bauɗe ga barin shirka da Allah. Jama'a mun fahimta? Asali mutane suna rayuwa ne akan tauhidi, wannan fitira da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitirci mutane a kai tun daga lokacin Annabi Adam alaihi salatu wassalam, har kuma lokacin da shirka ya saɗaɗo, waɗansu suka yi dakon shirka suka shigo da shi cikin mutane, wanda sanadiyar haka Allah ya tada manzanni ce a fara wa'azi. Muna fahimta ko? Allah ya ce kana nasu ummatan wahidatan
fab'atha Allahu nabiyyan mubashshirin ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا فهدى الله الذين آمنوا فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الله يجزيك. كان الناس أمة واحدة. Allah ya ce mutane sun kasance a kan tsari ɗaya, aƙida ɗaya, addini ɗaya, shi ne addinin tauhidi. Kanan nasu ummatan wahidatan, ay ala millatin wahidatin wahiyar Islam. Allah ya ce mutane sun kasance a kan addini ɗaya, a kan tsari na tauhidi, ana bauta ma Allah, babu shirka. To ana cikin wannan tafiyan waɗansu sai suka yi dakon shirka da Allah, sai suka shigo da shi cikin al'umma. Jama'a mun fahimta? Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan, yace fakhtalafu. Mutane ba su kasance ba face akan tsari ɗaya, addini ɗaya, to sai aka zo aka samu sabani. Wannan sabanin shine waɗansu sai suka shigo da bautan wani Allah a cikin tafiyar. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. تو الله سيتادى النباوة سيتادى منزلني سيسوك كام الدعوة سنة ما سبشارة موطن دا سوك تأيا أكن توهيدي دا تاعة سنة ما سوكر قدي جوطن دا سوك تبتا أكن شركة سكي شركة دا الله سكي تابا مع الله. وأنزل معهم الكتاب والميزان وأنزل معهم الكتاب بالحق. الله سيسوكر ma waɗannan manzanni, waɗannan annabawa, wa anzala ma'ahum alkitab, alif da lamun da ke jikin alkitab ɗin lil jinsi ne, ma'ana wa anzala ma'ahum alkutub. Allah sai saukar da littattafai, ya haɗa waɗannan manzanni da shi su zo su yi da'awa da shi. Jama'a mun fahimta? Wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi. Allah ya saukar da littattafai, ya hada waɗannan manzanni da waɗannan littattafai da gaskiya, liyahkuma bainan nasi fi maktalafu fihi, domin wannan littafi ya yi hukunci tsakanin mutane akan abin da suka yi sabani cikinsa. To abin mamaki, littafin da Allah din ya bayar domin a zo a raba gardama tsakanin waɗanda suke kan bata da waɗanda suke kan shari'a, shi ma littafin sai aka sake sabani a kansa. Jama'a mun fahimta? Son zuciya sai ya shiga ciki, shi ma sai aka sake sabani a kai. Allah ya ce wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu. Allah ya ce ba fa waɗansu ne suka yi sabani a kan littafin ba, su waɗanda aka ba ma littafin su yi da'awa, su yi kira da littafin, su shiryu da littafin, su kira bayin Allah zuwa ga shari'a, su ne suka sake sabani a kan littafin. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu. Bagayen bainahum, Allah ya ce saboda gaba da hasada da kiyayya da take tsakaninsu. Ku ji ƴan uwa, Allah sai ya ce fa hadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi min alhaqq bi'idnihi. Allah sai ya shiryar da waɗanda suka yi imani zuwa ga abun da yake daidai gaskiya da izininsa. Yanzu ba waɗannan suna kan ɓata ba, ba waɗannan suna kan shari'a ba. Fa hadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi min alhaqq bi'idnihi. Allah sai ya shiryar hidayatut tawfiq, sai ya datar da waɗanda suka yi imani kan abin da ake sabani a kai, su Allah sai ya nuna musu daidai yace da izininsa. Jama'a mun fahimta? To wannan daidai din shine dukkan wanda ya yi imani da Allah ya zama yana karkashin lema, karkashin inuwar musulunci, an nuna mishi wannan daidai din da yadda zai biya riski wannan daidai din. Jama'a mun fahimta? Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqq bi'idnihi. Allah sai ya shiryar da waɗanda suka yi imani da Allah zuwa ga abin da yake gaskiya, zuwa ga abin da yake daidai da izininsa. Kuma sai ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah na shiryar da wanda yake so zuwa ga tafarki na daidaici, hanya mai kakkiya ita ce shari'a. Allah ya to ya shiryar da waɗanda suka yi imani. Shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa duk lokacin da ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, yace to ka saurara, ka ba da cikakkiyar natsuwa, saboda akwai wani sako da zai ishe ka, ko a nuna maka wani alkhairi da zai amfane ka duniya da lahira ko kuma a nuna maka wani sharri da za a sa ka guje shi wanda zai cutar da kai duniya da lahira jama'a muna fahimta to Allah sai ya dacar da waɗanda suka yi imani zuwa ga abin da yake daidai dukkan abin da yake cikin musulunci dukkan tsari da Allah ya dora addinin musulunci akai shine abin da yake daidai duk lokacin da tunaninka ya baka wani abu wajen abin da musulunci ya zo da shi to ka fara lissafin da za ka shiga wahala a rayuwa jama'a mun fahimta duk lokacin da tunaninka shawararka ka fara baka daukan wata matsaya matsayar kuma ta kishiyanci addini ba haka addini da imani ya zo da shi ba to wannan tunani ko shawara da kake dauka zai kai ka ne zuwa ga abinda zai baka wahala a duniya kuma zai baka wahala a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta to fitira tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akai tsari ne na addini Allah ya ce fa akim wajhaka lid-din hanifa ka tsaida fiskarka ka tsaya kyar Allah ya ce akan wannan addini na tauhidi din ka tsayi akan wannan tsari na tauhidi addinin da yake kauce ma shirka yake karkata zuwa ga tauhidi Allah ya ce ka tsaya akan su kyar sai yake fitratullahi allati fatara an-nasa alayha wannan kuma ita ce fitra dabi'a da Allah ya fitirci ya kage halittar mutane a kai in uwana muna fahimta akan wannan tsari na tauhidi Allah ya kage halittar bayi duka akan fitratullahi allati fatara an-nasa alayha ita ce fitra da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitirci mutane a kanta yanzu aina daga cikin fitira da aka fitirci mutane a kai ba su sha ruwa ba idan an rasa ruwa ba an shiga wahala ba to haka idan aka rasa addini an shiga wahala kar ka dauka wahalan da zaka shiga in ka rasa ruwan da zaka sha yafi wahalan da zaka sha in ka rasa addini wallahi wahalan da zaka shiga in ka rasa ruwan da zaka sha bai dauki daya cikin goma na wahalan da zaka shiga in ka rasa addini ba jama'a mun bayyana fitira ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitirci mutane akai yana daga cikin dabi'ar dan adam dabi'ar da Allah ya dabi'anci dan adam akai ya ji yunwa ya nemi abinci dabi'ar da Allah ya dabi'anci dan adam akai ya ji kishi ya nemi ruwa yana daga cikin dabi'ar da Allah ya dabi'anci dan adam akai shine zai ji bacci kuma yayi baccin ya samu hutu idan dan adam ya rasa bacci ba ya shiga matsala ba to duk abin da muka ambata duk abin da muka lissafa din nan wahalar da mutum zai shiga in ya rasa abinci wahalar da mutum zai shiga idan ya rasa ruwan sha wahalar da mutum zai shiga in ya zan baya iya bacci wahalar da mutum zai shiga in ya zan baya iya bayan gida wahalar da mutum zai shiga in ya zan baya iya fitsari wallahi bai kai dayan goman wahalan da zai shiga in ya rasa addini ba jama'a mun fahimta fitira fitira babi'a da Allah ya fitirci mutane akai ya fitirce su ne akan tauhidi ya fitirce su ne akan tauhidi ya fitirce su ne akan da'a saboda haka rayuwa takan shiga wahala daga lokacin da ta ji za ta yi shirka rayuwa takan shiga wahala daga lokacin da ta ji za ta yi sako ta saba ma asalinta saboda haka dole ta shiga cikin takura da kunci mai tsanani bayin Allah muna fahimta dole rayuwa ta shiga cikin yanayi na halin kakanikayi saboda me saboda ta rasa abinda aka fitirce ta akai akwai wani hadisul kudusi al-imamu muslim ya fidda hadisi Allah yake cewa inni khalaqtu ibadi hunafa fa'atathum ash-shayatin fajtalathum an dini Allah yake na halicci bayina duka yan tauhidi ne inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina duka masu karkata ne zuwa ga tauhidi kowa dabi'arsa dabi'a ce ta tauhidi kowa karkatarsa karkata ne zuwa ga tauhidi dabi'arsa ba dabi'a bace da take komawa zuwa ga shirka Allah sai ce fa atatkum ash-shayatin sai shaytanu suka zake wa mutane fa talatkum an dinihim sai suka zo suka baudar da su daga addinin su yanzu ayar da arma ya karanta mana ai tana magana ne akan kanin nasu ummatan wahida dama mutane suna kan tsarin addini daya suna kan tauhidi malam tun daga kan annabi adam alaihi salatu wassalam duka al'ummar da tazo abdullahi dan abbas yace kusan karni goma aka samu tsakanin annabi adam da kuma annabi nuhu alaihi salatu wassalam amma duka akan tauhidi ake tafiya tsarin musulunci sai lokacin annabi nuhu alaihi salatu wassalam wadansu suka yi dakon bautan wani allah suka shigo da shi cikin al'umma to allah sai ta da manzanni jama'a mun fahimta kenan kaga ashe manzanni masu da'awa suna aiki ne akan mutane bayan baudewan mutane daga tauhidi bayan baudewan mutane daga da'a haka ne ko ƴan uwa saboda haka sai yace ya halicci bayinsa dukansu suna masu karkata zuwa ga tauhidi ba su shirka da Allah shedanu ne suka zo suka fisje su suka ja su zuwa ga shirka da Allah jama'a mun fahimta to asalin wannan fitira ita ce fitira da Allah ya dabi'anci mutane akai to komawa zuwa ga wannan asali shine kadai hanyar da ake samun sa'ada in kuma mun fahimta saboda kullum bawa kokarin sa yunkurin sa shine ya tattara ya koma zuwa ga asali na dabi'arsa tunda shedanu ne suka zo suka fisgi mutane suka fidda su daga cikin wannan fitira da Allah ya kage halittar su a ciki to shi bawa rabotuwan sa kullum kokarin sa ya koma asalin sa jama'a mun fahimta kullum wahalar sa shine fita daga cikin asalin sa jama'a mun fahimta akwai wani hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitr fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi jama'a mu tattara hankalin mu zuwa ga wannan hadisi mu fahimce shi annabi yace kullu mauludin duk wani abin aihuwa duk wani jariri namiji ne ko mace kullu mauludin kowane abin aihuwa duk abin da kaga an haifa yuladu alal fitra ana haihuwansa ne akan fitra ba yanzu mu karanta fitratan Allahi lati fatara an-nas alaiha ba ƴan uwa idan ba mu san Allah ba yayi zamu yi mu san wa'annan tsare-tsare da ya ajiye bayinsa akai zai yiwu ba zai yiwu ba za mu san ayyukansa ba za mu san shi ba za mu san tsarin da ya ajiye rayuwa akai ba idan ba mu san tsarin da ya ajiye rayuwa akai ba kuma ba za mu iya amfanar rayuwar ba don za mu je muna neman ta ta inda ba ta nan ya ajiye a amfane ta ba za mu je muna neman kofa ta inda ba ta nan Allah ya sanya kofa a zakke mata ba jama'a mun fahimta annabi sai ya ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk wani abin aihuwa ana aihuwansa ne akan fitra na tauhidi akan fitra na musulunci yanzu ku dubi ga aya ta alqur'ani mun karanta fa akim wa taka lid-din halifan fitratan llahi allati fatara an-nas 'alayha yace wannan ita ce fitra da Allah ya kage halittar mutane akai kuma sai ya ja kullun bayi yace la tabdila li khalqin llahi khabarni wal murad bihi al insha'i la tubaddilu kalqallah Allah ce kar ku canza kar ku zo da ababan da za su daga mutane daga kan asalin fitira na tauhidi da Allah ya halitte su zuwa ga abin da yake ba daidai ba zuwa ga shirka da Allah zuwa ga sakon Allah jama'a mun fahimta Allah ce kar ku canza kar ku zo da abin da zai lalata dabi'ar mutane ya fitta su daga wannan tsari da Allah ya halitte su akai zuwa ga tsarin da ba shi Allah ya halitte su akai ba ga wannan hadisul qudusi nan ma Allah ya ce inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum na halitti bayina dukansu akan tsari na tauhidi da da'a shaytanu ne suka zo suka firje su suka jaye su gabarin tauhidi gabarin da to ga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala fitra duk wani abin aihuwa ana aihuwansa ne akan tauhidi akan tsari na fitra na tauhidi da Allah subhanahu wataala ya fitirci mutane a kai ku ji sai annabi yace fa abawahu sai dai babansa da mamansa yuhawidanihi su yahudantar da shi aw yunassiranihi ko su nasarantar da shi aw yumajjisanihi ko su majusantar da shi sai annabi bai ce ko su musuluntar da shi ba domin musulmi ne fa abawahu annabi yace uwa da uba yuhawidanihi su ne da su yahudantar da shi ya zama ba yahudi aw yunassiranihi ko su nasarantar da shi aw yumajjisanihi ko su majusantar da shi ya zama ba ma buje annabi yace sai dai uwarsa da ubansa anan akwai wata nukta muhimma sau da yawa har masu wa'azi zaka ji waɗansu suna ambata waɗannan kalmomi idan an zo ana magana akan tarbiyya kai ku yi mana shiru mana idan an zo ana magana akan tarbiyya sai ka ji mutum na cewa aihuwan ƴaƴa barkatai aihuwan ƴaƴa rididi ai annabin ma ba yana so ne yayi alfahari da ƴan iska baranan kiyama ai kuna jin wannan maganan ko wani har a bakin mai wa'azi zaka ji ba kawai ai ta aihuwan bane a'a ai tarbiyyan yaran ne a'a to ai shi ne annabi ya ce zai yi alfahari to ai ba da ƴan iska zai yi ba gaskiya ne annabi ba da ƴan iska zai yi ba to amma inda nake so ku kuma ku kalli matsalar matsalar fa ba ta yara masu yawa bane matsalar ta ƴan iskan da suke bata su ne kun gane shi yaro inda zaka haifi dubu 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 a fitaran da Allah ya halice shi ka haifi yara dubu in suka tsalu inda za a kama su a daki ko a gida a kole su duk akan tauhidi da su tashi kun gane to matsalar ta yara ce ko ta masu bata yara saboda ka ƴan iskan ku da kuke cikin garin ko ɗaya ka haifa in kana haɗe da ƴan iska ya sun bata shi domin matsalar ba ta yaro bane shi yaro kan ana aihuwansa ne clean dan tauhidi kun gane ana aihuwansa ne clean dan tauhidi waɗannan ne suke bata su to in da a yi fada ba da aihuwan yaran da a yi fada ba da masu bata yaran da a yi fada kun gane magana duk wanda za a haife shi a duniya kowaye da nasin Qur'ani Allah ya ce ana aihuwansa ne na tsantsi dan tauhidi mai dabi'ar da'a ma Allah Allah ya ce ya halici bayi ne duka a tsarin da'a ma Allah shaytanu ne shaytanun mutane da aljanu su suke zuwa su ja su raba su da hanya mun gane ko saboda haka idan wannan mabarnatan suna nan dankan ko ɗaya ne za su addabe shi idan kuma an magance matsalar su yaran ga ko miliyan ne za su tashi clean kun gane magana saboda haka tarbiyya abinda nake so ku fahimta tarbiyya in ga ana ma yaro fada wato ana kakkange shi ne gabarin waɗannan ababa da za su addabe shi mun gane ko amma ku cikin jama'a ku rayayyun manyan ba yaran ba manyan ku ne in iskan da kuke bata yara ba yara ne ma matsala ba ku manya ku ne matsala saboda ka ba aihuwa da yawa ne matsala ba masu batawan ne in masu batawan suna nan ko biyu ka aifa sun bata in kuma sun gyara ko miliyan ka aifa da su tashi lafiya ka nan jama'a mun fahimta saboda haka kowane yaro ana aihuwansa dan arziki ne in yaran miliyan ka aifa yaran nan duka ba gurbatattu bane saboda haka wayansu ne suke samar da hanyar gurbatar su kun gane maganan ko saboda haka wannan hanya ita ce Allah yace la tabdila li khalqillah bi ma'ana la tubaddilu khalqillah kar ku bata dabi'a kar ku canza fitira da Allah subhanahu wataala ya halicci bayinsa akai in kuwa mun fahimta ko saboda haka tsari da Allah subhanahu wataala ya halicci bayi akai shine tsari na tauhidi tsari na da to idan muna bukatar sa'ada idan muna bukatar walwala to dole ka yi tunani dole ka tuna ma kanka cewa akwai wani asali wanda shine dabi'ar da aka halice ka akanta wannan dabi'a kuma dole sai kana cikin ta kafin ka samu sa'ada a rayuwa in kuma masu albarka mun fahimta abu na biyu malamai suka ce bayan ka san waye mahaliccinka ka san Allah shi ne mahalicci shi ya kadaita da halitta babu wani mahalicci bayan Allah sannan Allah shi ne ya cancanta da a kadaita shi da bauta wannan Allah da ya cancanta a kadaita shi da bauta shi kadansa ba tare da an mai tarayya a cikin wannan bautar ba yana da sunaye akan san Allah ta hanyar ayoyinsa akan san Allah ta hanyar sunayensa akan san Allah ta hanyar sifofinsa to abu na gaba shine wata hanya zaka bi ka isa zuwa ga Allah jama'a mun fahimta idan kana da bukata a wajen wanda kake da bukata da shi sai aka ce maka matsalar ka yanzu dole sai ka ga likitan kashi misali to yanzu ka ga an nufar da kai zuwa ga wanda zai fuskanci matsalar ka haka ne ko to yanzu kuma abu na gaba shine yaya za a yi ka haɗu da wannan likitan haka ne ko ba haka ba yanzu gonar ka abinda kake bukata ta yi tana bukatan taki buhu kaza to yanzu lalumin da zaka yi shine a ina za a samu taki to sai aka ce maka in ka dai gun malam Ibrahim zaka samu taki to yanzu abu guda da zaka fara shine ta yaya da ka haɗu da malam Ibrahim hanyar kulla alaka da Allah hanyar da zaka kulla alaka da mahaliccinka ba za ka taɓa alaka da Allah ba har sai ka kauce ma hanyoyin da za su yanke alaka da kai tsakaninka da shi bayan Allah muna fahimta ba za ka taɓa rikan wannan buri naka duk da Allah shine mai rahama Allah shine mai jinƙai Allah shine mai arziki Allah shine mai lafiya shine mai bada zaman lafiya shine mai biyan bukatu Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ku lafiya duka dai kun yarda abun Allah ne to duka waɗannan ababa akwai hanyar da ake bi a yi alaka da Allah din a nemi waɗannan bukatu a wajen jama'a mun gane to idan mun san waye mahaliccinmu mun kuma fahimci hakkoki da yake da shi a kanmu Allah subhanahu wa ta'ala to hanyar guda ɗaya ita ce hanyar ɗaya shine bin wannan hanyar idan kai shirka ka rafi dole sai ka yi ribas ka dawo idan kai bid'a ka rafi idan ka sha giya ka rafi idan ka sha wiwi ka rafi in kai zina ka rafi kowane ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka yakan kawo maka cikas wajen isa zuwa ga Allah alaka da Allah ta yi kyau idan kana so ka ɗauki misali idan shirka da Allah ne ko bid'a ne ko wani saɓon Allah ne kamar kai ne ka tashi da abin hawanka zuwa inda za ka je sai a ce maka inji ya buga a hanya kaga ai ka samu matsala to saba ma Allah sabon Allah shirka kafirci yana tauye tafiyar bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to idan mutum ya kyautata abin da ya kyautata na alaƙarsa da mahaliccinsa ta hanyar kaɗaita Allah da bauta ta hanyar ɗa'a ma Allah to yanzu abin da ke gaba gare shi shine kuma shi sai ya san kansa jama'a mun fahimta tunda ya san yana da mahalicci yana da ubangiji yana da wanda ya halicce shi to ya san shi bawa ne ya kuma yarda da matsayi na bauta. Idan ka kalli mutanenmu yanzu kowa ya yarda shi bawa ne na Allah, ba wanda zai ce ni ba bawan Allah bane. To amma a aikace wani yakan nuna shi ba bawan Allah bane. Jama'a mun fahimta? Domin idan ka ce bawa, ka karɓi sunan a matsayinka na bawa, ka yarda kai bawa ne, to ko bayi na mutane, ko bayi na mutane ƙarya ne bawa mai gidan shi ya ce mishi kar ya fita kuma ya fita. Jama'a mun fahimta? Ko bauta da take tsakanin bayi, a ce wani bawan wani ne, za ka ga bawan yana mai tsananin miƙa wuya ga ubangidansa da yake mulkansa. Idan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ka bawa, ka yarda kai bawa ne, ya ce ka zauna, ka ƙi ka zauna, ka yi tawaye ko ba ka yi ba? Ka yi tawaye. Idan ka yarda kai bawa ne, kuma shi ne mamallakinka, sai ya ce ma kar ka fita, sai ka fita. Ka ga yanzu ai kamar kana so ne ka ƙwaci ƴancinka daga ƙarƙashin wannan bautan? Har ma kai haƙuri. Jama'a mun fahimta? Saboda haka hanya ta gaba ita ce hanyar kyautata alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala. ƴan uwana masu albarka, abinda zai ba mu sauƙi, abinda zai ba mu hutu, wallahi shine bin wannan hanyar kawai. Babu wata dabara, babu wani lissafi da abinda muke so zai yi mai yin abun shine Allah. Mai yin abun shine Allah. To wannan zai baka dama kai kuma sai ka san kanka. To dama bambancin ilimin addini da ilimin sana'a kenan. Shi ilimin addini karatun ana faro shi ne, karatun farkon akan faro ne da waye Allah, ba daga tauhidi ake fara ba, ana farowa ne daga waye Allah. To karatun da zaka ci abinci kuma kakan faro ne daga kanka. Duk lissafin a kanka ne, kai yaya zaka kyautata kanka? Shi yasa idan mutum ya san wannan ilimin bai san wancan ba, sai ya yi ta kwamsawa a rayuwa. Domin ya san duk wata dabarar duniya, ya alamuna zahiran minar hayatun duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Shige da ficen duniya duka ya sani, amma game da kiyamarsa bai sani ba. To sai mutum ya zama wani dolo-dolo. Shi yasa da kaga a Qur'ani Allah na ambaton Yahudawa da wawaye. Ka dubi irin yadda suke da ilimi na rayuwa. Allah ce sai yaqulu sufaha'u minan nasi,
ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
لوكتين ده الله سبحانه وتعالى يوم رتم انزل الله صلى الله عليه وسلم ده سجوية على كبل رسول ده بيت المقدس زوا كعبة. تو أما سيجيا والنبي سيقول السفهاء من الناس الله يكي ذاك جواوا ينبقى تكي متاني سنتي wawayen su ne Yahudawa. Kai a yadda kake ganin su suna da cike da fasaha ta technology da sanin duniya, bai kamata wanda yake wannan matsayi a ce mishi wawa ba. To an ce mishi wawa ne saboda wautar, ai ba duk wawa ne yake tambele ba. Akwai wawan da yake yi wanki ya yi guga amma wawa ne. Jama'a mun fahimta? Alhaji wuta gaskiya ne. Wuta gaskiya ne, za a shiga wuta, da a shiga wuta. Wallahi tallahi duk daren daɗewa za ka ga wuta. Don ƙa'ida Allah ya ajiye wa in minkum illa waridu. To sai aka ce akwai wuta, mutuwan nan ka gani an yi, wataƙil babanka, wataƙil yayunka, wataƙil ɗanka ko matarka, wa ko kani ko wani makwabci ya mutu, kuma kana ta tafiya hanyar wutan, akwai wuta ko ba wuta?
akwai wuta
tunda wuta akwai wuta ko ka yadda ko karka yadda akwai wuta ko ka yarda ko karka yadda akwai wuta wallahi akwai wuta wuta kuma shiganta ake masu sakon Allah kuma su suke shiga wuta so sai ga mutum kamar bai kanyata Allah ba kamar bai karyata Qur'ani ba in yana magana sai kaga eh kamar ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma na barin da aka bar na akwai wutan kuma yana ta kunuwa ya kama hanyar wutan tiryan tiryan to idan gaskiya ne ya gaskata akwai wuta ko ba wuta akwai wuta to Allah sai yace zaka ji wawayen nan daga cikin mutane suna cewa wai meye dalilin juyawan alƙiblan waɗannan mutane jama'a sun fahimta to duk abin da suka sani na rayuwa ƙorewarsu game da rayuwa wannan bata kore musu wauta ba saboda ba su san waye mahaliccinsu ba ba su sadaukar su miƙa wuya wa mahaliccinsu ba wannan alaƙa da ita take samar da walwala a duniya da lahira ba su miƙa wuya sun mata biyayya ba suka haƙura da duk abin da zai same su na kaskanci a duniya da lahira tabbas wauta ya kai iyaka to lokacin da mutum ya san kansa a matsayinsa na bawa bawan Allah a matsayinsa na bawa kuma bawan Allah ya yarda ya miƙa wuya cewa zai yi wannan bautan to jama'a a daidai wannan wajen ake samun kowace irin sa'ada jama'a mun fahimta a daidai wannan wajen ake samun wannan sa'ada shine mutum ya san waye halicce shi ya san Allahnsa ya san ma wanda yake bautawa ya kuma bauta mishi a bisa tsarin da ya tsara a bauta mishi shi kuma ya karbi matsayi da Allah ya dora shi akai na shi bawa ne yayi da'a ga kuma ababa da Allah subhanahu wata'ala ya saukake mishi a rayuwa wanda zai gudanar da rayuwarsa a kai ya kuma sallama ya miƙa wuya to ƴan uwana masu albarka to a lokacin mutum ya share ma kansa hanyar da zai samu walwala a cikin rayuwa hanyar da zai samu biyan bukata a cikin rayuwa hanyar da zai samu alkhairan Allah su tuttuɗo zuwa gare shi amma daga lokacin da muka ce babu ruwanmu da Allah babu ruwanmu da addinin Allah in kaga mutum ya ce ba ruwansa da addini kamar ya ce ba ruwansa da Allah ne to daga lokacin da mutum ya nuna ba ruwansa da Allah babu wata alaka da yake so ya kyautata tsakaninsa da Allah wallahi ba shi da wata hanya da zai samu sanyin zuciya a rayuwa ba shi da wata hanya da zai samu sanyin zuciya a rayuwa Allah ya damfara samun budin zuciya samun sa'ada a rayuwa ta hanyar sanin Allah da miƙa wuya ma Allah sanin Allah miƙa wuya ma Allah yi wa Allah da'a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wannan shine kadai mafita ashe kenan kullum abinda ake bukatan bayi shine su koma zuwa ga wannan fitira da Allah subhanahu wata'ala ya tsirce su a kai na tauhidi domin rukan dukkan alkhairi da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a wannan hanya mai albarka Allah ya sanya albarka cikin waɗannan kalmomi da muka ambata Allah ya tabbatar da digadigan mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك